بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun dawo karatu a ajinmu na faslu Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Darul Harith Salafiya ta Malam Albani Zaria rahimahullah. Yau muna yammaci ne na Juma'a, wanda shine yammacin 16 ga watan Juma'a al-Akhira, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441. Na? Ha? Okay, yammacin 16 ga watan Rabi'un al-Akhir. Jazakumullahu khair. Rabi'un al-Akhir, wanda shine daidai da 12 ga watan 12, 13 ga watan 12 na 2019. Wannan shine darasi na 138 ko a cikin darussan da muke recording na wannan karatu. A yau insha Allah zamu taba karatu farko daga littafin علوم القرآن الكريم نا دكتور نور الدين عتر زامو تاشي شافينا شاترا عندما ليكي تيوا مظاهر الوحي. مظاهر الوحي سفوبون وحي مالين يتي والوحي في أي مرتبة من مراتبه أمر عظيم يقتدي من الإنسان أن يتجاوز حدود المادة وعالم الشهادة شهادة ليتصل بالملائكة وعالم الغيب. Wahayi a kowane mataki daga cikin waɗannan matakai da muka ji wani martaba ce mai girma ƙwarai da gaske, wanda hakan yana tirsasawa, yana sanya mutum ɗan adam ya zama ya fita daga cikin sahun hududul madda, wato abinda almadda shine material, abinda yake mai jiki da tsoka. Zai fita daga wannan yanayin zuwa alamish shahada, zuwa wata duniya ta alamish shahada wanda zai gaskata da yattasila bil malaikati, dan ya hadu da malaiku, wa alamil ghaibi da duniyar ghaibu. Wa za yaqtadi min sahibi isti'dadan, wannan yana nufin dole mutumin da za a yi wa haka ya zama an shirya shi, Allah ya shirya shi. Yuhayyuhu Allahu ta'ala fi ulaikal akhyari, Allah zai shirya shi dan ya shiga cikin waɗannan zababban mutane, zababban halittu, alladhina istafahum min khalqihi, waɗanda Allah ya zabi su sune mala'iku kenan da annabawa, li hadhihi almanzila, waɗanda Allah ya zabi su ya ba su wannan daraja. Wa kathiran ma kana yahdusu linnabi sallallahu alaihi wasallam mashaqqa shadida, so da dama annabi alaihi salatu wassalam yakan samu kanshi a cikin tsananin wato damuwa ko tsananin kunci. Fi talaqqi min almalik, wajen karban sako min almalak daga mala'ika. Qalat Aisha radiyallahu anha, سيدتنا عائشة رضي الله عنها تكيت وإن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانا صحابية بيع النبي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي تيا يا وحي كي زوك مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتي أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس ولوك تيكن زومن كما كارن كارو روا واتو كارن كارو روا تنا بنجونتا وهو أشده علي شيني ما بيسأنني أكينا فيبسم أني سيما لائكا يربدني وقد وعيت أنه ما قال سان ديكي ربوادني نارك دأبن ديفرا. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا ولوك تيكن زومن أسورا متن fayukallimuni, sai ya magana da ni, fa a ima ya kulu, sai na rike abin da ya fada. Qalat Aisha radiyallahu anha, sayyidatuna Aisha take cewa wala qad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawmi ash-shadidi albard, na ganshi ina tuna na ganshi ana mishi wahayi a rana mai tsananin sanyi. Fayafsimu anhu, mala'ikan ya bashi, wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, lile lokacin zaka ga goshinsa yana tsagar, yana tsatsafo da zuffa. Wannan hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslim. Wa min atharil wahyi wa madahirihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma waradat bihi hadhihi al ahadith, daga cikin siffofin abin da ke faruwa a wahayi akwai abubuwan da waɗannan hadisai da za a ambata suka kawo. Hadisi na farko, ma dhukira fi hadisi sayyidati Aisha alladhi ruwinahu sabiqan, wannan abin da aka ambata a hadisin Aisha wanda muka ji a yanzu din nan, na wato tsanani da zuffa da makamantansu. Wa kharaja al-Bukhari أول صحيح وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. الإمام البخاري ده وننسى يا في ترشي بخاري أفرق كل تافنس بدء الوحي ده سعيد بن جبير ده ابن عباس الله يكارى مسيدة في قوله تعالى فتن الله ده لا تحرك به لسانك لتعجل به كارك دنجا موسى هرشان كدن كان ققا والركيش. قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم manzon Allah ya kasance yu'alij min at-tanzil shiddatan, yana gamuwa da tsanani game da saukar wahayi. Wa kana mimma yuharriku shafataihi, ya hayya kasance yana motsa wato abin nan labbansa. Fa qala ibn Abbasin fa ana uharrikuhuma kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuharrikuhuma. Ibn Abbas yazo bada hadisin shi ma sai ya ce nima ina motsa labbana, wato musalsal ne kenan wannan bitahriki shafataini. Fa qala sa'idun, shi ma sa'id dan jubair yake cewa ana uharrikuhuma kama ra'aytu ibn abbasin yuharrikuhuma, nima ina motsa labbana kamar yadda naga ibn abbasin yana motsawa. Fa harraka shafatai, sai ya motsa musu harshen su labbansa kamar yadda mutun zai idan yana magana wacce ba a ji, kamar idan kana tasbihi ko kana azkar idan zaka dinga motsa labbanka ko kana tirawa ba mai murya da ake jiwa ba. Fa anzalallahu azza wa jalla, shine Allah ya sauka mishi da wannan fadin Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kar ka dinga motsa harshenka dan kai gaggawar rike alqur'ani. Inna alaina jam'ahu, mu ne zamu tattara maka shi. Wa qur'anahu, kuma mu zamu karantar da kai shi. Qala jama'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu, zai hada maka, Allah zai hada maka karatun a cikin kirjinka. Wa taqra'ahu, sai kai ka ji kana karantawa. Fa idza qara'anahu, idaran mun karantar da kai shi. Fattabi' qur'ana, to ka bi karatun. Qala fastama'a lahu, daga nan sai ya zama idan Jibril ya zo yana mishi karatu sai ya saurara. Wa ansata, ya bayar da hankalinsa. Thumma inna alaina bayanahu, sannan Allah ya ce kuma mu za mu bayyana maka abinda muke nufi da karatun. Thumma inna alaina an naqra'u, mu ne za mu bayyana maka abinda yake ciki. Dan haka sai annabi ya zama idan an zo ana koya mishi, Jibril na koya mishi, sai ya shiru da an gama sai ya ji ya iya gaba ki daya. Kuma wannan shine sunna game da koyon karatun alqur'ani. Idan ana karantawa sai a saurara tukunna, kamar yadda Allah yake cewa idza qara'a qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, idan ana karanta alqur'ani fastami'u, ku saurara. Wa ansitu, ku bayar da hankalinku. Malam ya ci gaba da cewa fa idan talaka jibrilu qara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama kana qara'a, da zaran jibrilu ya tafi sai annabi ya ji yana karantawa kamar yadda jibrilu ya karanta masa. نبي كما شيني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل. يا كسان شون لوك تيدا أنا سوك مش دوحي سي أجتك توجم فسكس سي أجوانو غنى غني وانا أينه موسي كما موس انك ودنزما موحك كما زا أجيات شكا وجم. أنا عبد الرحمن بن عبد الكاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. إذن وحي ناسو كمسا سيأجو ونموسي كمان موسي قدن زما. فما كثنا ساعة سيمك زونا وتران الشرو فاستقبل الكبلة, سيمك قيا كلا الكبلة ورفع يديه فقال سيدا قهنا إنشينا تيوى اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا واردنا. ثم قال لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة. الإمام عمر يفتد وانا هذه سيدة ترمذي دا بزار دا حاكم رديك إسناد سوينا دا روني. الإمام ترمذي دا كان سيافة دا روني هكا كما الشيخ الألباني محمد ناصر الدين رحمه الله. أبن دا هذه سيدة كتشواشيني da manzo Allah sai sallama ya kalla alƙibla sai kuma sai ga daga hannun shi ya fara addu'a, yana cewa Allah ka ƙara mana arziki, ya Allah karka tauye mana wannan ilimi, ya Allah ka girmama mu, Allah karka wulakanta mu, Allah ka bamu kar ka haramta mana ya Allah ka jibunce mu kar ka jibunci wasu akan mu ya Allah ka yadda mu kuma ka yadda abin da muke sannan sai yace a yau din nan an saukar mana da wasu ayoyi guda 10 man aqama hunna wanda duk ya tsaya akan ka'idan abinda ayoyin suka fada da khalal janna shi shiga aljanna shine sai karanta musu qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun biyar kenan ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun ya karanta musu wannan ayoyin cewa duk wanda ya kiyaye wannan ka'idojin zai shiga aljanna wannan ya tabbata shi ya zo a cikin wani hadisi ma annabi ya ce zai shiga aljanna za a ce udkhuluha bisalamin amin wanda duk ya kiyaye wannan ka'idojin ya kiyaye sallah al-khushu idan aka ce al-khushu shine suka ce wato natsuwa dake cikin zuciya at-tuma'anina ita kuma ce natsuwar gabobi to sai mutun ya hada wannan natsuwar guda biyu ya zama zuciyarsa ta natsa tana yin abun hankalin shi na kan sallah da Hausa kenan ko ya zama hankalin shi na kan sallah ba wai kawai yayin shuru ne amma hankalin shi na wani waje ba shine alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون ما سكوا دك daga duk wani shirme da wani wasa duk wani mara amfani ba sa bata lokaci a kansa ba shine damuwar su ba sannan walladhina hum lizakati fa'ilun akwai maganganu akan wannan wace irin zakka ma ake fara shin zakka ta farilla ne ko makamantan su walladhina hum lifurujihim hafizun da kuma wanda suke guje ma duk abin da yake na fasikanci zina madugo istimna'i luwa'i da sauran hanyoyin da ake bi na barna na fasadi to kaga sai aka ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa man tazawara dalika fulaika humul adu duk wannan sharhi ne akan wancan walladhina hum lifurujihim hafiz sai ci gaba da bayani akan mene yace walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un masu kiyaye amanoni da alkawari amanar da aka ba su ta shugabanci ko ta dukiya ko ta aure ko ta ajiya ko ta wani sirri za su kiyaye haka in sun dauki alkawari za su cika sannan Allah ya ci gaba da cewa isa ki maimaita walladhina hum ala salawatihim yuhafiduna bayan suna yin sallolin da khushu'i kuma suna muhafaza suna yin sallah diman da'iman ba fasawa sallah Allah ya ce ulaika humul warithuna wadannan sune magada wanda za su gaji gidan da annabi adamu ubansu ya baro kenan sune alwarithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalid kamar yadda muka fara al-imam ahmad da tirmidhi da hakim da bazzar duka sun fitar da wannan hadisi isnadin shi akwai maganganu akai wallahu a'lam abu na uku annahu sallallahu alaihi wasallama kana idza nazala alaihi alwahyu saqula jismuhu hatta yakadu yaruddu fakhidhuhu fakhid aljalis ila janbi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wahyi na sauka gare shi yakan ji jikin shi yana masa nauyi nauyin da har yana kusa da yurgurguza cinyar mutumin da ke zaune kusa da shi idan jikin shi ya hada jiki da jikin wani kamar ce ya kina kishingida kan jikin Aisha radiyallahu anha kuma kamar ta ka sai sujjita jin nauyin jikin sa kamar nauyin wato an daura mata dutse akan ta haka zai dan sabi da ba da labari gashi yace an Zaid ibn Thabit anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amla alayya yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muni shifta yana karanta muni la yastawil qa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi ba za su daidai wa daida ba tsakanin alqa'iduna mazauna gida wadanda suke sun yi ritaya tsofaffi wanda ba za su yi ba jihadi ba ba za su yi daya wal mujahiduna fi sabilillahi ba za su yi daya ba faja ibn ummi maktumin sai wannan sahabi makahu abdullahi dan za'ida ko Abdullahi dan Amru wanda aka san da suna Abdullahi ibn Ummi Maktum makahon nan sahabin nan wanda annabi yake ce mishi madalla lale da wanda Allah na ya zarge ni akan shi sai bu sai ya ce wa huwa yumilluha alayya haka ake karanta wannan wajen wa huwa yumilluha alayya da damma akan ya'un da kasara akan mimun da shadda da damma akan lamu yumilluha ma'ana shi daya da yumliha da yake wasu malamai sun yi tunanin ko ya zama wannan ya'un ta farko ya zama akwai tarifi cewa yumliha din ake so a rubuta wallahu a'lam dai haka yazo a cikin nuskha mu'tamada kamar yadda Ibn Hajarin ya faɗa a cikin Fathul Bari nuskar wato Bukhari da kuma sunan ta Abu Dauda yumilluha alayya qala ya rasulullah ana shiftar wannan aya sai zo yaji sai yace wallahi ya manzon Allah na rantsa maka da Allah law astati'ul jihad la jahat ni da zan yi jihad na ida nayi ya fahimci yana cikin alqa'idu ci da zan yi jihad na me zai hana nayi na rantsa da Allah zan yi wa kana a'ama fa anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam zaidu yace sai aka sako da manzon Allah cikon zancen wa fakhidhu ala fakhidi cinya sana kan cinyata wannan ya nuni zuwa ga tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama a cikin talakawa har ya hada jiki da su wani babba ne yake hada jiki ko shan hannu ma da talakawa babba ne yake balantana a ce cinyarsa a jikin cinyar wani talaka shi kuma shine babban mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu irin shi a cikin mutanen duniya kakab a cikin halittun Allah amma saboda tawalu zai zauna a cikin mutane har ya hada jiki da su to yace fasaqulat alayya sai naji tayi mini nauyi cinyan hatta khiftu an tarudda fakhidi har naji tsoron kada ta gurguza mini cinya thumma surriya an sai kuma aka zale wato aka cire mishi wannan yanayi fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ghayru ulid darari aka istisnai la yastawil qa'iduna ghayru ulid darari min al mu'minina ko la yastawil qa'iduna min al mu'minina ghayru ulid darari wadanda amma aka cire wadanda ba su da wata matsala wanda suka zauna ne kawai dan zaman kansu kafin a ce wajibi ne akan kowa jihadi bai zama wajibi ba a lokacin to sai aka istisna'i aka ce ghayru ulil darari banda masu matsaloli wato ashabul hajatil khassa wanda suke suna da matsala makahu gurgu mara lafiya da makamantansu kaga yanda an cire su kenan Imam Bukhari sai da wannan lafazi haka Abu Dauda da Ahmad ibn Hanbal dukkanin sun fitar da shi kamar da malai ambata anan malin yace abnahu annahu sallallahu alaihi wasallama idza nazala alwahyu barakat bihi rahilatu idza nazala alwahyu barakat bi rahilatu idan yana kan abun hawa ne idan wahayi ya saukan masa raqumar sai ta fadi sai ta guyiwa saboda ita ma za ta ji nauyin ba za ta iya containing inna sanulki alayka qawlan thaqila ba za ta iya ba kamar yadda Aisha take cewa radiyallahu anha in kana yuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala rahilatihi fatadribu bi jiraniha so da dama akan yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi yana kan abun hawarsa fatadribu sai kaga ta buga bi jiraniha cikin wuyanta wuyar raƙuma dogon nan to cikin haka inda yake kallon ƙasa sai kawai aga tayi guiwa kasan za ta kwanta haka take fara yi ko shi za ta fara lankwasawa ta yi ƙasa da shi sannan ta lankwasa da kwankwasanta saboda nauyin da take ji al-imamu amr ya fitar da wannan wa an urwatu ibn zubair anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza auha ilayhi idza uhiya ilayhi wa huwa ala naqatihi wada'at jiranaha fama tastadi an tuharrika hatta yusarra an urwatu ibn zubair yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an mushi wahayi wa raquma shi takan sanya wuyanta a ƙasa ba za ta iya motsi ba har sai an gama mushi wannan riwaya ta urwa kamar yadda kake gani qarara mursala ce kenan akhrajahu ibn jarir a cikin tafsirin sa wa huwa mursalun wal jiranu batinul unuqin naqa shine cikin wuyar raquma wa qad habda an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala an yaj'ala liyawmil wahyi ihtimaman wa tawajjuhan khassan ila Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki abun al'amarin wahayi da muhimmanci saboda muhimmancin abin da za a aiko mishi a ranan ko aka fara aiko mishi a ranan domin muhimmancin abubuwa yana koma kamar ranaku muhimmanci suna koma zuwa ga abin da za a yi ne a cikin su kowace rana asali rana ce adiya amma ranar juma'a ta samu falala saboda ibada ko ta juma'a haka ranar idi haka da lailatul qadari haka kwanaki 10 na farkon kaza haka kai ma yanzu a rayuwarka kana daukar wata rana da muhimmanci misali wata kila ran da kai aure ko ran da kai graduating daga university ko ran da ka samu wani aiki zaka ji kana da wani muhimmanci to Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin alqur'ani kuma qur'ani kuma da Allah yake cewa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi in ya zama daga azza ya izzu kenan ko kuma aziz wanda yake babu irin sa babu irin sa daga azza ya uzzu mai karanci an nemi irin shi ba san wa to kuma dai yayi ne qur'ani littafi ne mai daraja wanda madaukakin littafi ne ya Allah ya dauka daraja al'umman nan da shi to da haka randa aka fara aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi manzo Allah yayi maki din wannan rana matsayin rana mai falala da daraja haka kuma kamar da Allah ya ambata inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya zabo ta dare wanda ne mai albarka ya saukar da shi tace lailatul qadari kenan ko to haka ya zabi mala'ika na musamman da zai kawo sako domin idan sako muhimmi ne ba a ba kowane ga magar mutun ya kawo shi ba haka bane ni misali koda a ce ka da wani aboki da kuke hulɗa da shi kuna kana aiko mai sako yana aiko maka kana aiko mai sako yana aiko maka idan dan shi ya ga yarka yana so irin wannan sakon da kai za a ba yaron gida ya ce je ka kai mawa ne littafin shi da aka aro ko wani wata tsohon hula ka ba shi ya karasa ta yanzu dan da kuke son ya a wurin shi zaka aiko karamin yaro kuka ce mishi je ka ce mawa ne yayan ka yana son ya shi kaga wannan so sako ne muhimmi wannan sai an taso musamman an taho ko da shi ne a ƙasa ko a misali wata kida a daraja tunda har ana ba shi ka ta hula a ladance Allah ka fi shi daraja to amma da kaka za ta su ko ya ce ai Allah da kake zaka ce a ai dole zo da kaina saboda muhimmancin maganar ina fata mun fahimci wannan dabi'a mutane zama to Allah subhanahu wataala a cikin tsarin shi ma kai tsara sai ya zabi mala'ika na musamman da kuma wasu mala'iku na musamman su ma kiraman barara masu girma da daraja ko masu biyayya Allah su suke zuwa da rinduna ta tsaro wanda suke kawo wahayi shugaban mala'ika guri shine mala'ika mafi daraja shine shugaban mala'iku gabaki daya da falalarsa da darajarsa da karfinsa Allah mahu shadidul quwa shi yake kawo masa wahayi sannan shi ma annabin zababbe ne ranar da aka fara wahayi ita ma zababbiya ce al'ummar zababbiya ce komai na musamman ne to sai Allah subhanahu wataala ya mishi wannan zabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada muhimmanci wajen ibada an yaji alal yawmil wahyi ihtimaman wa tawajjuhan khassan ila Allah yana ibada da kuskuskanta Allah da godewa Allah bi mujahadatin nafsi yana ainihin wato tarbiyyar kansa wa tasfiya yana tace rayuwarsa laha ga zuciyarsa bi siyamin mustahabbin yana yin azumi na mustahabbi takmilan domin cikamaki wa mutaba'atan da bibiya limujahadatiha bisiyami dan ya horar da ranshi da azumi almafrud fi ramadan fi shahr ramadana dan ya yi training din zuciyarsa akan azumi wanda aka farlanta daga baya a watan ramadana hatta tasfuwan nufusu min akdariha dan zukata su zama sun tsarkaka daga dattin su wa tukhlisal qulubu wajhataha nahwa bari'iha subhanahu kuma zukata su zama sun fuskanci Allah ubangijin su da ikhlasi zuwa ga mahaliccin su wa tuqbilu alaihi bi quwwatin wa azmin su fuskanci Allah da karfin zuciya da manufa wa alal alami bil makarim wal islam su fuskanci duniya kuma da kyawawan halaye da gyara wa da'watul khairi da addu'a ta alkhairi alladhi nazala bihi alwahyu fi dhalika alyawm akhraja muslim an abi qatadah al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yawmil ithnaini an tabai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar alhamis fa qala yace fihi wulittu ran litinin ko yace fihi wulittu a ran litinin aka haifan wa fihi unzila alayya kuma a ran litinin aka aiko mun da wahayi al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi haka abu dauda haka ibnu khuzaima haka al-imam abubakar ibn al-bayhaqi da sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce cewa a cikin ranakun mako daga cikin ranakun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumi akwai ranar litinin me dalilin yin azumin shirin litinin saboda godiya ga Allah akan abinda Allah ya bashi na ainihin wato falalar mai da shi annabin Allah ya fara mishi wahayi a wannan rana sai da mai yana yin azumi dan ya godewa Allah subhanahu wataala bari mu dan dana kuma ila yau daga littafin mai sunan shi wannan maqasidish shari'a مدخل الى مقاصد الشريعه نا الدكتور احمد الريسوني لما تاشي الشافي نا 38 مالينا مغانا اكن مصالح نا دنيا ودن سكا سا اكاي شريعوي لما تاشي دي كي تشوا واما المصلحه الثانيه مصلحه تبيو غمدا سنه عباده الصلاه التي عللت قللت بها الصلاه في هذه الايه wanda akai ta'alili aka kawo illa sallah dalilin sallah da Allah ya ce aqimi salata inna salata tanha al fashaa wal munkar wa la zikrullahi akbar shine fadin Allah da ya ce wa aqimi salata li zikri ka tsaye da sallah li zikri wannan illa ce da aka ambata kai dai fa hiya zikrullah ita sallah ambatan Allah ne allazi huwa akbaru wato illa ita ce ambatan Allah allazi huwa akbaru min maslahatin nahyi anil fashai wal munkar wanda ambatan Allah maslaha dake cikin sa tana sama da maslahar hani da aka ce sallah tana yi game da al fasha da munkari mun ji bayani akan me ma'ana wannan ko walzalika ja'at ta'ayilu bihi wahdahu fi ayatin ukhra da aka aka samu wata aya daban ta zo bayan can an hada su biyu an fade su wa aqimi salata inna salata nahyi anil fashai wal munkar wa zikrullahi akbar su kuma aka sake zuwa nan daban a sautu daha akai bayani akan wannan illa ita kadai da Allah yake cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri to wa aqimi salata li dhikri ka tsaye da sallah li dhikri malamai sai muka gano akan mai fasarata ko dai zama li dhikri ay li tadhkuran dai zama kana ambatuna wa aqimi salata li tadhkuran ko kuma li dhikri zama ay li azkuraka bil madhi ni Allah na ambace ka saboda Allah ya ce idan bawa na ya ambace ni zan ambace shi don kana tsaye da sallah kana yabawa Allah kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa madahani abdi arrahmanur rahim yana cewa majadani abdi to Allah shi ma yana ambatan bawa kenan yana daga cikin ma'anonin cewa ma'anar shi li azkuraka ay amdahaka sannan ko kuma ya zama li zikri ay wa aqimi salata li zikri aqimi salata wa hafid alaiha وحافظ على الصلاه كوكما وحافظ على التوحيد بالصلاه دومن فرقو سي داي فدي cewa انني انا الله لا اله الا انا توحيدين كينن كو واقيم فعبدني واقيم الصلاه وانا وند راكاي لذكري اي للتوحيد دنيا زما كاتسي دا كاتسي دا توحيدي كما سي زما ايتا كانت صلاه دين واتو وانا حانيا ني نتساي دا توحيدي وزن عباده الله ko ya zama kuma tana nufin anan ita kanta sallah ita ce zikir kamar da Allah ya ce game da juma'a fas'au ila zikrillah zikrillah anan sallar juma'a ce ita kanta to haka kuma wasu suka ce ma'anar shi wa aqimi salata li zikri ka tsaye da sallah li zikri ai hina zakarta annaka nasita salah duk sanda ka tuna ka manta wata sallah ta tashi kadai da ita kamar da aka ce man nasiya salata falyusalliha idza zakara wanda dai manta wata sallah ya sallace ta duk sanda ya tuna duk wannan fasarori akwai su kuma tabbatattu ne jama'a daga malamai na da dan haka ana iya daukan kowace amma shi yana mana fassara ne anan gargwadon cewa waqimi salata li dhikri ka tsaye da sallah dan ambatona dan abin da ke cikin sallah na ambaton Allah tunda kan tilawa da zikirori da tahiyya da addu'a kaga dukan su mai ambaton Allah ne to idan mutun yana waɗannan ambaton Allah din tun daga addu'a da zai na du'a wal istifta kai tun daga mata da iqama kaga shi ma ambaton Allah ne a cikin shi sannan yayi addu'a da wal istifta sannan yayi karanta alqur'ani ya karanta sab'un minal masani sannan ya karanta sura ya ruku'u ya karanta addu'a wanda ambaton Allah ne haka bayan dagowa haka asjuda dukkanin gabobin sallah babu inda ya wofanta daga wani zikiri inda sunan wurin gaba a sallah yana da zikirin da yake to wannan zikirin yana lausasar da zuciya yana gyara zuciya yace to wannan maslaha wa kad yuqalu inna dhikrallahi maslahatun ta'abbudiyyatun ukhrawiyyatun khalisa wannan iya cewa ai ambaton Allah wata maslaha ce ta ibada ta lahira kadai wa kad ja'ala huwa al-qasdul a'zam lis-salah wa kad ju'ila an sanya shi shi wannan ambaton ya zama al-maqsadul a'zam manufa mafi girma na sallah fa aqulu ni ko sai in ce inna dhikrallahi azza wa jalla min a'zami al-masalih ad-dunyawiyya lalle zikirin Allah jama'a na daga cikin maslahohi mafi girma a duniya awalaysa asma ma yarghabu an-nasu fihi fi hayati an tambaye ka aka ce menene mafi girman abin da mutane suke nema a duniyan nan kowa ma ba wai musulmi yanzu ko arna ba da dan adam me mafi girman abin da yake so ya cimma wa a rayuwar duniya wai ba hasuna anhu lailahum wa naharahum wanda suke neman shi dare da rana inda za ta tambaye ka kai misali a tsananka me abin da kake nema a duniyan nan ha me abin da kake ganin kowa ya an hada kan cewa kowa yana so ya samu wannan abu ha ha kudi in ka same su kai me da su me ake samu daga kudi biyan bukata kudi sa biyan kowace bukata eh akwai wanda ba sa iya biya din kudi sun abin da aka hadu cewa kowa yana neman su ban yadda ba gaskiya akwai mutanen da ba sa neman kudi kuma they are contented with ba sa neman kudi din akwai shi kai ma yanzu zaka iya fara tana wani ba ruwan shi da kudi baya ganin maslaha a cikin kudi na yadda dai mafi yawan mutane sun fi ganin kudi a matsayin wani abu mahalli daga nan me zaka yi a mahalli in ka same shi me gaya da kake nema a cikin mahalli kwanciyar hankali mala Allah ya maka albarka kwanciyar hankali shine abin da kowa yake nema a duniya as-sa'ada duk wanda ka gani a duniya duk abin da yake so yake kawai ya duk abin da yake so ya samu satisfaction kawai yake nema sawan kuɗi yake nema ilimi yake nema sarauta siyasa aikin gwamnati duk abin da mutum yake nema yana neman sa'ada ne me sa'ada a wurin shi shine duk abin da yake bukata ya same shi kawai ya samu zaman lafiya ya samu aminci ya samu iyalai ya samu kudade ya samu komai duka in ya same su gaya shine yayi dai abin da yake so yi yaji self satisfaction duk mutum abin da yake nema kenan a duniya kuma duk wahalar da mutane suke akan wannan suke duka wahalar da muke da rubun asiri to kaman shi din ne ko rubun asiri ina ga ai kankani ne wannan yau kankanin watakila mafarin abin ke as-sa'ada dan haka zaka ga misali yanzu su nasara har expert akwai akan wannan abubuwan masana wanda zasu dinga baka shawara ya zai ka samu sa'ada ta duniya ya zai ka ji dadi ya zai ka takaici ya dame ka kada damuwa ta haukata ka kada ka shiga cikin wani kunci duk abin da mutane suke newa kenan to babu abin da ke samar da wannan abun a duniya irin zikiri irin ambaton Allah babu shi ko babu abin da ke samar da mutum sa'ada a duniyan nan irin ambaton Allah da dukkan ma'anonin shi tunda kan karanta alqur'ani yin zikirori waɗanda suke prescribe zikirori a wuraren da ake prescribe din su ambaton Allah da ma'anar tuna dokar Allah da san da kai wani abu ambaton Allah da ma'anar tuna cewa Allah ya maka baiwa kaza a matsayin ka na mumini tukunna ma wannan ta ishe ka baiwa in ka ga wani da wani abu wanda a ɗabi'ance zaka so ina ma ce kai ma ka same shi ka dinga tuna ai abin da Allah ya bani fa ma atani Allahu khairum mimma ataku ka dinga tuna wannan abun su kansu suna samu maka kawai abin nan kwanci hankali dan haka shi sa aka ce babu abin da wato innal gina ginan nafs wadata ita ce wadata zuci in ba haka babu abin da zai wadaci dan adam duk abin da ya samu laukana libni adam wadiyan la haba an yakuna lahu wadiyan min zahabin da mutum yana da wani farfajiyan filin daji guda cike da zinariya sai so a ce ya samu guda biyu in ya samu biyu sai a ce sai ya samu zaka yi mamaki yanzu manyan attajirai a duniya ko a local environment sai ka tarar suna cikin dimuwa da damuwa da suna fatan suna envy kai talaka ma saboda su rasa wannan sa'ada din mutun ne gashi attajiri mu talakawa muna ta ganin ya laita nabi sallama utiya fulan innahu lazu hadin azim baka da muke kallon mu talakawa shi kuma yana kallon wannan ya more bai da wata damuwa zaka je kwanta baka da tunanin wata musa za ta yi hadari za a yi gobara a waje kaza kamfani kaza zai iya karyewa a wuri kaza akwai basu suka duwannin ba damuwar ka bace ina gaba da kawai sai ka tabbaci hani an mari'a shi kuma zaka ga shekarar shi 35 amma har yayi furfura sai ya batu duniya duniya ta furfurantar da shi to wannan sa'ada da mutane suke nema jama'a babu inda za su same ta in ba cikin zikiri ba ba kuma duk mutane za su gama gaba ɗaya sai sun yi acibin abin da suka kai gare shi sai su ga ashe sarab ne babu komai a bayan shi mutane da dama da suka nemi duniya suka same ta sai kaga suna nadamar ashe dama ba su bata lokacin su akan samu ta kuma san da zaka same ta din dama dai manufar mutum ya samu duniya shine ya ci ya sha ya sutura ya gida duk mata da ga dama yana so ya aura duk mutum da ga dama yana so ya hau duk garin da yake so ya je ya hau jirgi ya tafi duk abin da ya ga yana so ya siya ya siya in ya sai abin nan da ya ci ne ko sha ko ya aje ya kalle shi ko ya sashi a kasuwa ya ƙara kawo mishi wasu kuɗi ko to a sanin da ya gama neman kuɗin nan sai ya zama halaya kuma ya riga ya kamu da ta cuta wanda za a ce to kakka cika za kakka cika za sai zaman kudin kuma yanzu sai dai ya ci magani da su abin da yake so ya cin ba zai iya ci ba kuma ko kuma a san da zai zama ya gama wannan neman kudin duk matar da ya gani kuma in ya aure ta sai zama ko ba zai biya mata bukatar da dana miji ke biya mata ba saboda bai da lokacin ta lokacin shi ne neman kudin ne zai ci gaba da neman kudin dan haka abin da yake so ya samu daga gare ta ba zai samu ba in ma an yi rashin sa'a sai wani yaron gidan shi ne zai mata wannan abu ko direban shi ko mai wanke wanki ko wani ma can bare kuma ta dauki kudin shi ta bayar guda nawa aka yi irin wannan Allah kadai sai iyakacin su ko kuma ma mutum ya gama tara dukiyar ƴaƴan shi ma su kashe shi ko su sami guba ko su kashe shi da bakin ciki da takaici kawai yana so su yi abu su ki wasu ma a nan zarin zariya an taba samun dan da yaje da bindiga zai harba baban shi annan tun ma ba yanzu ma tun da duniya ba ta lalace irin haka ba Allah ya ba uban sa'a shi ya riga shi harbin shi a kafa a nan nan zariya akai wannan ba wai wani nisa ba ya harbe shi a kafa akai shi aka mai magani so duk ga sanin irin wannan abubuwan da yawa waɗanda zaka ga suna tabbatar da abin cewa haka yake aikace cewa sa'ada ba ta samuwa kawai dan ka samu duniya sai in ka bi abinda Allah ya ce kaga ya ce huwa sa'ada shine wato samun kwanciyar hankali wannan kalma ta da matuƙar muhimmanci kalla abinda Allah yake faɗa da yace da malam yace wa hal sa'adatu siwa shu'ur bil irtiyah wal ibtihaj wat tuma'anina wal mut'a akwai sa'adar da takai ka ji kana jin al irtiyah natsuwa a zuciyarka wal ibtihaj ka ji kana da annashuwa wat tuma'anina da natsuwa a gabobinka wal mut'a kana jin dadi wannan yana fassara maka wannan abin da yake cewa halawatul iman dadin imani zakin da ke cikin sa Allah subhanahu wataala da yazo yana bada labarin abinda za a yi ma yan aljanna da yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun Allah yace udkhuluha bisalamin aminina tashkin sura hijri kenan ko akwai masu karanta da adkhiluha za a ko kuma amin udkhiluha udkhiluha za a shigar da su da alhamza ta qat'i udkhiluha bisalamin aminina za a shigar da su ko kuma ana ce mu da su ku shige ta cikin salama cikin tuma'anina ana ku kuma ku shige ta tare da ane muku sallama aminin cikin aminci anan kuma Allah ya sake cewa udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud ku shige ta da aminci wannan shine ranar tabbata Annabi Nuhu da Allah ya ba yake umarnin sa cewa ya hau jirgin ruwa baka ce kila ya Nuhu ihbid bi salamin shiga ciki ka sauka da aminci to duk akan wannan ake kewayawa kuma hanyar samun amincin ga ta a hannun kowa amma yana wasa da ita ka rike zikirin Allah da ambaton shi da bin shari'ar Allah zaka ka zauna lafiya duk wata hayaniya da yake ciki zaka bata dame ka duk wata zakhrafa ta rayuwar duniya ba ta dame ka ba wannan kuma shine abin da ya faru da sahabbai a zaman da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyya sai canza musu tunani gabaki daya cikin ɗan ƙaranan shekaru suka wayi gari abinda mutane suke kallo a duniya ba shike damu su ba damuwar su shine addinin Allah ya ci gaba dan haka sai ya zamana dukkanin dauloli waɗanda wasu daulolin sun fi shekara 500 kafin a ce za a fara musulunci daular Roma ta rigayi annabi Isa ma daular Farisa ta dade ta fi shekara 1000 a lokacin kuma su ne a lokacin kamar kace su ne America da Ingila na yanzu amma lokaci guda musu mai suka karya su domin har a wajen jihadin su ambatan Allah suke ana daga takobi ana kabbarani ana sallar tsoro ana cikin jihadi da jihadin nan suka karya dukkan wata daula ta kafirai a cikin shekaru kadan kafin a shekara 50 da fara musulunci ma'ana in ka bayan shekara ta 50 ta 40 bayan hijira zamanin sayyidina Ali kenan ko musulunci ya riga ya gama ya dauko ina ya inda ya je a wancan lokacin so dan haka jama'a wannan abin kaga manufa ce da ake ci mata tun a nan duniya saboda rayuwar mutum idan babu natsuwa din nan ba sa da wani dadi sai ya gummace ma ina ma ya mutu sai ya gummace ina ya mutu kalli uwar annabi Isa me ta take cewa da saboda damuwar ta shiga ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ta shiga damuwa ta da cewa ba ta yi laifi ba amma tana tunanin yadda za ta fuskanci al'ummata da wannan abu saboda damuwa dan adam ya kai tunanin gara ma ya mutu kawai ya huta kamar yadda ake cewa so kuma zai ga duk wani abu da ake ganin shi mai daraja bai da kima irin shi akan wannan sa'ada mutane suna sai da komai nasu don su samu sa'ada yanzu har kwaya mutane suke sha don neman sa'ada mutum zai sha kwaya don ya yi bacci a yi mishi overdose ko a yi mishi allura ko kuma dai ya je wani abu da yake ganin wani zai samu mishi natsuwa a halin ga natsuwa a cikin ambaton Allah ya wasa da ita Allah ka tsare mu shi sa Allah yake cewa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kauda kai daga ambaton Allah zai rayuwa ta kunci Allah ka tsare mu wa idha kana al-amru kadhalika wa huwa la shakka kadhalika fa inna a'la darajati sa'adati dunyawiyya shi dan haka mafi girman hanyoyin samun sa'ada a duniya wa asma maqamatiha mafi daukan matsayinta hiya tilkal lati yatahassaluha adh-dhakiruna lillahi ita ce wanda masu ambaton Allah suke samu al-khashi'una fi kanafi wanda suke natsuwa a cikin farfajiyar Allah yamla'uhumul yaqin yaqini ya cika zukatansu wa yagmuruhumur rida wa tuma'anina yarda da Allah da natsuwa da Allah ta cika zukatansu kamar da Allah yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina amanu Allah yace wanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum ay wa tasta'nisu wa taqibu qulubuhum zakatansu suna natsuwa su zama cikin iba cikin dadi saboda ambaton Allah Allah yace ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku sani cewa ambaton Allah shike kawo natsuwa a zakata idan Allah yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan a masani Allah ya saukar da zance mafi dadi ahsanal hadith wanda littafi ne a cikin shi akwai bibiyu zance bibiyu kuma akwai zance mai kama da junan sa kaji aya a can kaji ta iri daya da ita a can yace takshiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbuh masu jin tsoron Allah idan suka ji qur'ani sai su ji jikin su yayi tsam haka hankalin su ya tashi tsiga jikin su tashi kuma talinu sai kuma su dawo sai su natsu fuska fata su ta natsu juluduhum wa idza dhikrillahi Allah yake cewa zalika hudallahi yadi bihi man yasha wa man yudillahu fa lahu min had a cikin suratu zumar kenan ko kaga wannan aya tana nuni zuwa ga wancan ma'anar cewa masu tuma'anina sune waɗanda suke ambatan Allah wanda idan an ambata za su ji abin ya ratsa jikinsu za su ji raurawa a cikin zukatansu har ta bayyana a jikin tsigar jikinsu sannan kuma sai su koma sai su natsu sai su yi aiki da abin da Allah ya ce wannan sai samu musu da natsuwa ta dindindin thumma inna hadhihi al-halal qalbiyya ar-ruhiyya as-samiya yakunu laha in ikasun shamilun ala sahibiha wannan hali na zukata wanda yake a ruhi yakan bayyana a jikin dan adam duk aka ga duk mutumin da ya lazimci alqurani jama'a sai kaga ya canza ko da a ce da wani takalari ne idan ya koma ya shiga makarantar hadda lokacin yan kani sai kaga a hankali fa dabi'ar shi na canzawa tunanin shi mu'amalar shi yadda yake kallon rayuwa sai kaga ya canza to da can da ake yin sufanci na gaskiya ma haka sufanci yake duk wanda ya shiga sufanci na gaskiya ba irin wannan na lalata ba zaka ga hankali kullun yana zikiri yana salati zaka ga yana nutsuwa zaka ga iya canza ba zai yi kuma a ce zuciyarsa ta cika da wannan abatan Allah kuma tana cikin hayaniya ba kai koda yana yi sai kaga abin bai mishi daidai zai mishi bambara kwaya haka fi badnihi wa nafsihi wa fikri wa suluki za a ga abin a jikinsa da tunaninsa da dabi'arsa wamin in akasatiha annaha tufdi ila an-nahyi anil fashai wal munkar daga cikin abin da zai bayyana na tasiri ambatan Allah sai ya kai shi zuwa ga ya hana shi alfasha da munkari fa tasiru hadhihi al-maslaha far'an anil ukhra wa thamaratan min thamaratiha sai da ma wannan ita ma reshe ne daga wancan hana alfasha kuma sakamako ne daga cikin sakamakon wancan fa lidhalika kullihi dan wannan ne gaba daya kanat maslahatu dhikrillahi hiya kubra masalihi salati dan haka maslaha ta ambatan Allah ita ce maslaha mafi girma a cikin masali na sallah wa utubirat maqsadu al-awwal laha shaka ake daukan ambatan Allah matsayin manufa ta farko ga sallah in ka lura jama'a ne din da ake wata hayaniya misali idan ka je gidan ɗan dambe ana ta damba ana ihu ko da a ce akwai wani alarma a gurin kallon damban nan ba za a ganshi akan gaban ihun nan ba ihun ba zai yi mishi ba ko a ce su ne suke ihu a wurin kallon kwallo ana cashewa ko wurin biki kai duk wata hayaniya wanda Qur'ani ya ratsa shi ba zai iya wannan hayaniya ba wanda ya saba da ambaton Allah muka ce ambaton Allah anan mu dangantana cewa da ma'anoni daban-daban tun daga kan shi tilawan da zikirorin da aiki da dokar Allah da tuna hukunce da tsare-tsaren da Allah ya tsara zaka ga duk wannan za su shafe rayuwar mutum su hana shi yin hayaniya Allah ya tsare mu sai mu kuma gun malam Zakariya al-Pakistani a littafin shi na min usulil fiqh ala manhaj al-hadith daga shafi na 26 da yake cewa al-qaidatu rabi'a qaida ta hudu daga cikin qawaidul usulil hadith qawaidul usulil fiqh qawaidul usulil fiqh a gurin malaman hadisi yace yajibu fahmu dalili ala ma fahimahu salafus salih wajibi ne duk wata hujja duk wani dalili da za a kafa a fahimci dalilin ya zama fahimtar irin yadda sahabbai suka fahimta ne as-salafus salih annabi da sahabbai yace as-salafus salih ja'atil adilla bi tazkiyatihim wattiba'i tariqihim magabata na kware an samu hujjoji da suka zo akan bayani akan wato bin su da kuma tazkiyarsu da yabansu da kuma cewa a bi hanyarsu qala Allahu ta'ala fi kitabil karim Allah yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim was-sabiquna al-awwaluna in kun tuna a baya mun yi karatu akan suwaye as-sabiquna al-awwaluna kaman al-imam ash-sha'bi yana ganin cewa su ne wanda suka riski bai'atul ridwan wasu kuma cikin tabi'ai kaman ibnu musayyib yake cewa su ne man sallal qiblatayn as-sabiquna al-awwaluna al-imam adh-dhahabi idan za a yi tunawa mun kwararo maganganunsa daga cikin sirar alamin nubala a inda ya ambaci mutanen da su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin za ku yi tuna kuma maganar tilawar cewa ana karanta wal ansaru kaman da yaqub yake karantawa min qablihi al-hasan al-basri mai kun wal ansari sai da wal ansaru atafi ne akan was-sabiquna sai dan kenan a cikin as-sabiquna akwai muhajiruna akwai ansaru sayyidina umar da yaji ubayya ya karanta yace kwalarsa yace waye cin karanta haka yace annabi ne ya koya yace to ko ba za a zauna lafiya ba sai naje wannan karatu aka je aka bincika ya tabbata haka sai yace ai ni na dauka mun yi gaba babu wanda zai riske mu domin karanta wal ansari sai da muke nan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wanda suka yi ɗan farko daga cikin muhajirai wal ansari sai zama wa min al-ansari kenan
wallazina taba'uhum sai da ma ansar suna wata daraja kasa da almuhajirin awwal mansa amma an kace wal in kace wal ansaru sai da musu ma a cikin sa akwai as-sabiquna kenan a cikin ansaru kuma akwai wannan tilawar ina fatan fahimci wannan to sai sayyidina Umar yace ana dauka babu wanda zai riske mu akan wannan daraja wata falala ce da Allah ya ba su wanda ba wanda zai iya riske su shi yasa sayyidina Umar ya tsaya ya tantance dan ya tabbatar da gaskiya ne sun shiga tukunna ko wasu sun shiga ko ba su shiga ba na'am kar a ji a sa wasu ta bayan fage na'am to Allah ya ba su wannan falala yace wallazi yattaba'uhum bi ihsani da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yadda su wa radiya anhu wa radu anhu sun yadda da Allah wa adalahum jannatin tajri tahtaha shi wancan yaqub yana karanta tajri min tahtaha ne yana karin min ana khalidina fiha abada za su tabbata a cikin sa har abada zalikal fawdul azim wannan shine rabo mafi tsoka haka Allah wannan zai kicewa laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'u fi sa'atil usra zuwa karshe ayoyi da dama dai ga su nan wannan aya malamai suka ce a cikin ta akwai dalili akan cewa sunan muhajir da ansari Allah ne da kanshi ya lakaba musu duk wani wanda yake da wani suna bayan kasancewa shi musulmi sunan kungiyar shi yasa wa kanshi suna ko suka same sunan shi izala ko sunan shi tariqa ko sunan shi salaf duk wannan mu muka sawa kanmu ko ba haka bane jama'a babu inda Allah ya kira mu da haka Allah ya ce musulmai ne mu wani dalili yasa muka kara kuma wasu sunaye ya halasta ko bai halasta ba shine mahallin shi bane amma dai almuhimmi shine su Allah ne ya kara musu yake sunan su ansaru haka Anas ya ce da aka tambaye shi aka ce wai kana ganin wannan sunan na ansarawa ku ne kuka sawa kanku ko ko ya ce a bal huwa sun sammanallahu bi suna ne da Allah ne da kanshi ya sa mana suna ansar kuma yana daga cikin cikar imanin ka ka kaunace su kuma da Annabi ya fara hubbul ansar daga cikin alamar imani ne bugudul ansar daga cikin amana al alamar munafirci dan su waye kan gaba a cikin ansaru su dan sadu sune kan gaba tushen munafirci duka a cikin addinin nan to duk wanda ka ji yana aibata wani ba ansare ko da kwaya ɗaya ne babu shakka wannan alama ce akan cewa akwai dattin munafirci da barna da bata a cikin zuciyarsa Allah ya tsare mu to ga Allah ya musu wannan yabon da haka yadda Allah ya yabi halayensu kuma haka Allah ya yabi iliminsu haka Allah ya yadda da tunaninsu Allah ya ba su amanar addinin sa suka dauko shi sakawa babu wanda yake kwaci musu wannan daraja jama'a sai dai kai ka halaka garin neman ka lalata su tunda wannan abu an dade ana yin shi barna da khawarija suke yi da yan shi'a da nasiba da duk wani shedani mai zagin sahabbai suna ta yi har yawma tanadi amma hayin da ba su iya rage wa sahabbai daraja ko kwaye ba domin Allah ne da kanshi ya yarda da su kamar yadda sallabi yake cewa inda Allah ya ga dama ba sai ya bar sahabbai a musu hukunci da aikin su ba sai ya wahayi ya ce ya da su ba kamar yadda misali sauran mutanen duniya misali mai doka duka wasu malamai da ake cewa wani fika ne wani amintacce ne wani kwararre ne Allah ne ya ce shi kwararre ne ana duba ayyukan shi ne a mai hukunci ko da Allah ya so sai ya kyale su a musu hukunci ma da haka amma da haka Allah ya dauka kanshi da waye cewa shi da kanshi zai musu hukunci ya musu hukunci kuma ya ce ya da su da haka kuma ya zaka ji magana wani can wani shashasha ko wani jahili ko nun da ya kasa karanta baki mara wasani to shi zaka ji magana irin wannan baki dahuma akan wadanda Allah ne ya yarda da su in ba kai ma kidahumi ne dan uwan shi ba wa ibn mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace in khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafiya alherin mutane sune mutanen zamani na sune wadannan lil fuqara al muhajirin dinnan alladhina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim kaga nan ma Allah ya kira su da muhajirai to annabi ya ce su ne wanda nayi zamani da su alqarnu anan bai nufin karni shekara 100 tana nufin shekara 100 a duniya ba a wadanda ya zamani da su sahabbansa thummal ladina yalulahu sai kuma na bayan su thummal ladina yalulahu sai kuma na bayan su ibnu sudi yake cewa na manta ko ya faɗi na hudu amma dai falala tana tabbata ga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sahabbai sune wanda suka ga annabi suka yi imani da shi suka mutu a matsayin mu'mini tabi'ai wanda suka ga sahabbai suka yi imani da annabi suka mutu a musulmai sai kuma daliban su kuma wanda suka ga sahabbai su ma akan imani
mun tattauna akan wannan duk tafsili a cikin alfiya ta iraki ko wanda yake son ganin karin bayani sai kuma ta fahumul qudwa wa humul uswa sune abun koyi sune abun abun bi fa yajibu ala kulli muslimin ittiba'ahu wajibi ne akan kowanne musulmi ya bi su fima zahabu ilayhi akan duk abun da suka tafi akan shi min fahmi adillati kitabi was sunna duk abun da suka fahimta a qur'ani shi ake aiki da shi li'annahum a'lamun nas wa afhamun nas bi dilalatin nusus shar'iyya sun fi kowa fahimta sun fi kowa sanin abin da shari'a take nufi ka sa wannan a cikin ranka fa idha akhadha almuslimu bighayri fahmihim fa innahu yadillu an as-sirat almustaqim duk musulmin da ya rike wani abu da ya wannanci fahimtar sahabbai to zai bata daga tafarki mare da shi li'annahum an basiratin waqafu wa bi'ilmin thaqibin nazar saboda da basira suka tsaya kuma da ilimi mai zurfi suka yi nazari qala ibn abi zaid al-qayrawi al-imam malik al-asghar abdullah ibn abdurrahman ibn abi zaid al-qayrawi wanda ya rasu shekara ta 386 yes dai dai shekara ta 992 miladiya kenan wannan maliku dai kankani mai risala da littafin an-nawadir wa ziyadat fil mudawwana ala ghayriha min al-ummahat wanda zahabi yake cewa littafin ya kai mujalladi 100 babban malami ne wannan malami ne daga cikin malamai mutanen kasar Qayrawan a kasar Tunisia ta yanzu Allah ubangiji ya gafarta mishi ya kamata ya zama garinu a littarihi domin dai risala na jin ba wanda bai karanta ta ba na tun muna je zuwa jama'atu ake koya mana risala tun ma mutum ma bai ma san me me cikin ta ba wanda bai karanta risala ba nan ya daga ni kaga littafi ne da ya yaɗa duniya ko ina an san shi risala ibn abi zaid al-qayrawani Allah ya gafarta mishi akwai littafin shi al-ataba wanda shi ma na fiqhu ne akwai yana da ijazul qur'an akwai littafin al-iqtida bi madhhabi malik da tafai kala daban-daban akwai mufassar na mudawwana malami ne babba daga cikin malaman musulunci malamai masana malikiya to al-littafin shi al-jami yake cewa at-taslimu lis-sunani la tu'aradu bi ra'ayi ana miƙa wuya ne ga sunnoni ba a gwa masu da a gani na wala tudfa'u bi qiyasin ba a tunkuda sunna da qiyasi wala tu'awwilhu ko wama ta'awwalahu min hasalaf as-salih ta'awwalahu idan salaf suka yi mu wani abu fassara zamu fassara shi da irin fassarar shi fassarar su wama amilu bihi amillahu duk abin da suka yi aiki da shi ne aiki da shi wama taraku taraknahu duk abin da salaf suka bari mun bari waye sauna annamsika amma amsa ya wadace mu kame daga abin da suka kame wa natba'uhum fi ma bayyana mu bi su akan duk abin da suka bayani wa naqtadi bihim fi mastambatu zamu bi su akan abin da suka tsamo na hukunci kunce wa ra'awhu min al hadith da abin da suka gani na ra'ayin su game da hadisi wala nakhruju an jama'atin fi ma ikhtalafu fihi aw ta'wilihi ba mu fita daga cikin tarin su akan abin da suka yi sabani ko abin da suke ta'awili zamu tsaya dai a cikin su din kullu ma qaddamna zikruhu fa huwa qaul ahli sunnati wa a'immatin nas fi fiqh wal hadis yace wannan aqida da muka fada ita ce maganar malamai limamai na hadisi da fiqh kaji maganar ba maliki na gaskiya wa qala as-sam'ani malai yace as-sam'ani ya fada kama fi saulil mantiq kamar da altafin saulil mantiq na sunni kenan As-Sam'ani guda biyu jama'a akwai Abu Sa'd al-Sam'ani akwai Abu al-Muzaffar as-Sam'ani shi Abu al-Muzaffar as-Sam'ani shine Mansur ibn Muhammad kakan Abu Sa'd Mansur ibn Muhammad ibn Abdul Jabbar as-Sam'ani yan kabilar Banu Sam'an shi Abu al-Muzaffar rasuwarsa shekara ta 489 yes karshen karni na 5 kenan ko shine kakan wancan yana da tafi mai suna al-intisar li ashab al-hadith to mafi shaharin shine jika shine Abu Sa'd as-Sam'ani na littafin al-ansab shaharin littafin shi na tarihi al-ansab shi ya rasu ne shekara ta 562 gab da za a kifa da daular Banu Abbas ya rasu yana da tafi shaharin shine al-ansab da kuma adabul imla wal istimla hukuntar da tafi ko akwai shi a nan makaranta adabul imla wal istimla akwai kuma littafin shi abin nan Zaid na tarihu madiyati Baghdad na al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi to wannan shine Abu Sa'id kenan shine mai wannan magana yace inna umirna bil ittiba wa nuhina wa nudibna ilayhi mu an umarce mu da mu bi sawun sahabbai kuma an kwadaitar da mu zuwa ga haka wa nuhina anil ittida an hana mu bid'a wa zuzirna anhu an ja kunna mu akan bid'a mu musulmai wa shi'aru ahli sunna abin da yake shine moto na ahli sunna ittiba'uhum lis salafis salih bin salam kaga jahilci ne mutum zai ce wannan sabuwa aqida ce yanzu wannan magana me yin ta shekarar shi wajen 2000 da rasuwa 1562 da rasuwar sa sannan ake karanta ta yanzu kaje ci shi'ar din wato moto din ahli sunna abin da za su saka matsayin moto din su shine ittiba'uhum lis salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhdathun da barin duk wani abu da ake yin shi a matsayin sabo kirkirare intaha wa qala qiwamus sunna akwai malam qiwamus sunnatil asbahani shine isma'il ibn muhammad ibn al-fadl al-asbahani wanda ya rusuka ta 535 malami ne mutumin kasar farisa yana da tafsiri ma da yaren farisa da yaren persia akwai tafi kuma abin nan dalailun nubuwa da kuma siyarus salaf da littafin sa ne to wannan magana ta zo a cikin littafin mai suna al-hujja ala bayan al-mahajja yake cewa walaysa al-ilmu bi kathratir riwayat ilimi ba wai tara karatu ba tara riwaya tara takaddu da tara certificate ba shine ilimi ba wai inma huwa littiba ba yawan surutu ne ilimi jama'a da yawan kararawa a'a bin na gaba wal isti'mal da bin salan aikin su yaqtadi bis sahabati wat tabi'ina mutun ya zan yana kwaikwayen sahabbai da tabi'ai shi sa hata fasara Allah gawo zaka fasara aya ko hadisi lalubu fasara su shiga cikin littafin da suke bada muhimmanci wajen kiyaye bayanan da su suka yi akan waɗannan nasoshi da ko nasu wayin kana qalilal ilmi ko da ilminka kadan ne amma kana bin wannan to kai ne mai ilimi da yawa ومن خالف الصحابه والتابعين فهو ضال wanda dike saba wa sahabbai da tabi'ai to wannan batacce ne ya dinga cewa yayi shi zamanin su daban zamanin mu daban kaza kaza to wannan batacce wayin kana kaseeral ilmi ko mun yawan ilimin su dama ila an qala hayyace wa zalika annahu tabayyana lin nas amru dinihim fa alayna littiba saboda an riga an bayyana wa mutane addinin su gabaki dai sahabbai sun bayyana shi annabi ya bayyana sahabbai sun kai labari to abin da ya rage mana kawai shine mu bi li anna dina innama jaa min qibalillahi ta'ala lam yuda ala qulir rijal addinin nan an yi wahayi shi ba a zuba shi a cikin hankalin mazaje a ce su tani da kansu ba wa ara'ihim ba ce su ka ra'ayin su ba faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sunnah li ummati annabi ya bayyana sunna ga al'ummarsa wa awdahaha ashabu sahabbai sun zo sun kara bayaninta faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min ad-din faqad dalla wanda bi ya saba wa sahabbai akan ya saba wa annabi da sahabbai akan wani abu na addini to wannan akan bata yake daka duk abin da kake da sunan addini ka dinga lalubawa irin nasu ne to ka ci gaba da daidai ne ba irin nasu bane to sunanka dallun sunanka batacce sai kai kokari ka dawo kan tafarki mare dace karka ga mai maka irin wannan nasiha a matsayin yana kyararka ko abokin fadarka ne ko ka dau fita da shi a baka da masoyi kamar da ke ga maka cewa addinin da kake lalatacce ne iso ne ka gyara kamar zaka sha guba ne wanda ya ga maka cewa wannan guba ne aje ga ruwa nan ka dauka bai kamata ka fada da wannan ba wa qala ibn rajab fi kitabi fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ku tuna wannan mai magana akan shi a baya ibn rajab al-hanbali wani malami ne shine daga cikin manyan graduate na makarantar ibn qayyim al-jawziya da littafin fadl ilmi salaf da littafin jami'u abinnan jami'ul ulum wal-hikam sharhin 40 hadisa da littafin zairu tabaqat al-hanabila littafai da yawa malami ne wato muhannaki da kake wannan dan karamin littafi ne mai matukar albarka in kun tuna malam albani na mu rahimahullah yayi talkhisin abin da ke cikin littafin a cikin muqaddimar sharhus sunna ko yace fal ilmun nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha ilimin da ke da amfani a cikin duk yawan ilimomin da ake da su a duniya wanda zai maka amfani na gaske
shine dabtu nususil kitabi was sunna wa fahmi ma'aniha, kiyaye nasoshin alqur'ani da sunna, sanin su da fahimtar ma'anar su, wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri an as-sahabati wat tabi'in, da kuma tsayawa iya abinda aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai wa tabi'in da na bayan su, fi ma'anil alqur'an, wajen sanin ma'ana alqur'ani wal hadith da ma'ana hadisi, wa fima warada anhum min al-kalami fi masail halal wal haram, da kuma abin da yazo daga sahabbai na mas'alolin halal wal haram wa zuhudi, haka nan wajen zuhudu war raqa'iq da labarai masu abin nan wato rauna da zuciya masu sanya zuciya wal ma'arif da sauran ilmomi wa ghairi zalika da makamantan waɗannan, intaha maganar shi ta kare. Ma'ana kamar yadda muka ambata, idan za a karantar da hadisi, za a karantar da fiqh, za a karantar da tafsirin alqur'ani, to a dauko daga inda za a samu maganganun su. Karatu ana tafsirin qur'ani kawai zama surutu ne kawai ake maganar shi mutumin da ke tafsirin ne ko maganar wani na zamanin shi. Ga tafsirin Ibn Jarir, ga tafsirin Ibn Abi Hatim, ga tafsirin Ibn Kathir, duk suna zankama da maganganun magabata. Sai zo ana daukowa daga fizal alqur'an misali, daga sawi, daga wannan mai sunan shi na yan musabaka din nan, tuna mun sunan shi Safwatu Tafasir, waɗanda su ba sa dogara daga can maganganun su ne, ba wai ba a yi watsi da su bane gaba ɗaya, amma dai ba su ne asalin umda ba zama. Ina an zo magana akan fiqh, a koma littafin da suke ɗauko maganganun fiqh na sahabbai, ga sanan da yawa ya Ibnu Abdul Barri a cikin At-Tamhid, ga littafin irin abin nan Sunan Kubra ta Baihaqi, Muwatta ta Imam Malik, Musannad da Ibnu Abi Shayba, Musannad da Abdul Razzaq, ga sanan da yawa. Hatta zuhudu, in za a karantar da zuhudu, ga littafin zuhudu na Ibnu na Ahmad Ibnu Hanbal, ga littafin zuhudu na abin nan Sheikhul Islam abin nan Abdullahi ibn Warak, ga sunan ire-iren su. To waɗannan su ne zuhudin gaskiya da gaskiya, zuhudin da za a samu yadda annabi da sahabbai suka yi zuhudu, ba zuhudin wasu can daban da suka koyi na kiristoci ba. Ina fata mun fahimci wannan jama'a. To haka kowace irin kadiya in dai addini sunanta, to a tsaya akan nasu, abinda duk ba a samu a cikin nasu ba, to ba addini bane kenan, ko baka yi shi ba baka yi laifi ba. Da haka sai ka shiga dariƙa kaza, ba addini bane tunda ba su yi haka ba. Sai ka shiga kungiya kaza, ba addini bane tunda ba su yi haka ba. Sai ka shiga mazhaba kaza, ba addini bane tunda ba su yi haka ba. Tsare-tsaren bukukuwa wanda aka danganta ga musulunci, tsare-tsaren tunani, tsare-tsaren zikirori, tsare-tsaren komai wanda ba yi da asar, ba za ka same shi a gunsu ba, to wannan ba abun a kalle shi bane kwata-kwata. Sai a watsar da shi, baka yi laifi ba, ka yi daidai idan ka tsaya akan iya nasu. Domin Allah cewa ya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadu, ƴan bayanku idan suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi sun shirya, idan ba su yi haka ba sun bata kenan. Allah ya sa mu dace, Allah ya gafarta mana zunubanmu. Za mu dakata a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.